sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi na ranar Laraba 1 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad da Laltaniya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi, Baba Yako Makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai, za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridu na ƙasar Kamaru da sakonni da ku masu saurare kuka aiko mana. Amma duk kafin nan sai kun gama da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Gwamnatin ƴan gurguzu ta Venezuela ta ce ana yunkurin juyin mulki a Caracas, yayin da shugaban ƴan adawa da Amurka ke ɗauka a matsayin shugaban wucin gadi Juan Guaido ke cewa babu ja da baya a yunkurin sa na kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro. Dabban masu zanga-zanga ne suka fita kan titina a babban birnin ƙasar, sai dai sojoji masu goyon bayan Maduro sun tarwatsa su da harbin bindiga da kuma watsa musu ruwan zafi. Wani hoton bidiyo da aka nuna ta gidan talabijin ya nuna yadda wata babbar motar sojoji ke bi ta kan masu zanga-zangar waɗanda ke jifansu da duwatsu. Gwamnati ta ce harbin bindiga ya samu ɗaya daga cikin sojojinta. A nan birnin Washington kuma, shugaban ƙasa Donald Trump ya faɗi ta shafin Twitter cewa yana lura da dukkan abubuwan da ke faruwa. Ya ƙara da cewa Amurka tana tare da mutanen Venezuela da kuma 'yancinsu. Shugaban Amurka Donald Trump na neman canza tsarin yadda ake baiwa mutane mafaka a Amurka, ciki har da shirin saka kuɗi ga waɗanda ke cike takardun neman mafaka, yayin da gwamnatin sa ke kokarin dakatar da cigaba da kwararar bakin haure ke yi kan iyakar Amurka da Mexico. A wata takarda da aka fitar ta ranar Litinin, Trump ya nemi babban Attorney General da shugaban ma'aikatar harkokin wajen Amurka su samar da sabbin dokoki cikin kwanaki 30. Dokokin da za a samar sun hada da biyan kuɗi ga masu neman mafaka ko neman izinin yin aiki yayin da ake duba yiwuwar basu mafakar, sai kuma hana izinin yin aiki ga duk masu neman mafakar da suka shigo Amurka ta barauniyar hanya, sai kuma bayar wa gwamnati har watanni 6 domin yanke shawarar bayar da mafaka ko a'a. Haka kuma takardar Trump ta yi kira ga jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka samar da jami'an da za su ke duba duk wani batu da ya shafi tsoro ko tashin hankalin da ya sa ake neman mafaka, wanda hakan ne masu neman mafaka a Amurka suke shawo kan jami'an Amurka su amince musu. To labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kananan yara a kasar Ghana sun fara karɓo wata allurar rigakafi da aka yi domin kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro da ake kira malaria. Ghana ita ce ƙasa ta biyu a nahiyar Afirka da ta samu wannan rigakafin, wanda ake sa ran za ta rage yawan cututtuka da sauro ke yaɗawa. Amma kuma masana na cewa sauran matakan da ake ɗauka na kare kai daga cutar malaria su ma sun zama dole. Ya ɗauki sama da shekaru 30 da kuma kuɗi kusan dalar Amurka biliyan 1 kafin a samar da allurar rigakafin malaria wadda aka kaddamar da ita a kasar Ghana. Allurar rigakafin da aka fi sani RTSS tana rage yawan cututtukan da sauro ke yaɗawa ga ƙananan yara kusan kashi 40 cikin 100. Kasar Ghana da Kenya da kuma Malawi su ne kasashen da aka kaddamar da shirin gwajin allurar rigakafin, wanda aka fara tun makon da ya gabata a Malawi. Cikin shekaru 4 masu zuwa ana sa ran yi wa yara miliyan 1 allurar rigakafin. Birnin Cape Coast na ɗaya daga cikin yankuna 3 da a Ghana da aikin ke aunawa da ke fama da yawan malaria. Richard Mahijo na hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce ana buƙatar rigakafin ne domin ana samun kuma baya 'yan shekarun nan.
This is really something we are considering in the public health that I dream coming true.
Ya ce wannan wani abu ne da muke kallonsa a matsayin ci gaba a fannin lafiya, saboda idan aka duba zai yi zuwa yanzu abubuwan da muka yi amfani da su domin yaƙar wannan cuta, mun yi imanin wannan sabon rigakafin zai taimaka sosai a yaƙin da ake da cutar malaria. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mutane miliyan 219 ne da zaɓin cizon sauro ya kama a shekarar 2017, kuma ta kashe mutane 435. Shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar saka kungiyar Muslim Brotherhood ta kasar Masar cikin jerin kungiyoyin ta'addanci a cewa Fadar White House jiya Talata. Sakatari harkokin labaru ta Fadar White House Sarah Sanders ita ce ta aika mani ma labaru sakon ta email tana cewa shugaban kasa ya gana tawagar masu bayar shawara kan harkokin tsaron kasa da kuma shugabannin yankin da ke nuna damuwarsu kuma yanzu haka ana duba yiwuwar hakan. Saka daddiyar kungiyar addini cikin jerin kungiyoyin ta'addanci zai baiwa Amurka dama saka takunkumi akan duk wani ko wata kungiya dake alaka da kungiyar Muslim Brotherhood. Kungiyar Muslim Brotherhood dai ta mayar da martani tana mai cewa karfinta ya wuce hukuncin duk wani dan siyasa. An dai kafa kungiyar Muslim Brotherhood ne a kasar Masar sama da shekaru 90 da suka gabata. Ta kuma hau mulki ne lokacin da dan takarta Muhammad Morsi ya lashe zaben shugaban kasa a 2012. Morsi ya jagoranci tumbike Hosni Mubarak a shekara guda kafin nan. Shugaban kasar Masar na yanzu Abdul Fattah El-Sisi ne ya kawar da Morsi a shekarar 2013 ya kuma haramta kungiyar tare da jefa Morsi da sauran shugabannin kungiyar a gidan yari. Daga ƙarshe kashe wasu 'yan ƙasar Saudiya da aka yi na baya-bayan nan ya janyo suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ma wasu gwamnatocin ƙasashen duniya waɗanda ke kira ga jami'an Saudiya su dakatar da kashe-kashen da suke domin kawo ƙarshen cin zarafin bil'adama a ƙasar. Makon da ya gabata ne Saudiya ta kashe wasu 'yan asalin ƙasar maza su 37, 34 daga cikinsu 'yan Shi'a ne kan zargin laifukan da ke alaƙa da ta'addanci. Da yake Saudiya da ma dama can tana fama da matsalar rashin mutunta haƙƙin bil'adama, yanzu haka tana ci gaba da fuskantar ƙarin keta haƙƙin bil'adama ciki har da hukuncin kashe mutane masu yawa lokaci guda tun lokacin da yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya karɓi mulki a shekarar 2017 a cewar masana.
Sarfilu Hashim Gumal kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla nan gaba za mu kawo muku maimacin shiri na cikin wato na ciki da gaskiya kenan, amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar da ke bisa inji. Madalla Allah ji kan Abu Kalango da wannan waƙin. Wadannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 9 na dare a nan Washington. Bari in koma gefe Sarfilu Hashim Gumal ya ci gaba da wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka kawo muku tattaunawa da wannan fili da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai Abdulrazak Namdas kan batun zargin zalunci da darci ga makiyayi Alhaji Gambo daga Randagi birnin Gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna Alhaji Nagandu. da jagoran yan banga na kauye a yankin Bala a jihar Taraba da ake kira shi Aibu Garba. Kasancewar yan banga sun taka rawa inda ake zargin su da zama tamkar alƙalai masu yanke hukuncin abinda suka ga dama ba tare da bin ka'idar shari'a ko tsarin mulkin Najeriya ba, wanda hakan ya sa majalisar wakilai ta yi yunkurin samar da wata doka kan aikin yan banga a Najeriya, kamar yadda shugaban kwamitin labarin ya fara bamu labari a makon da ya gabata. Haka kuma a yau za mu ci gaba a daidai inda muka tsaya. Kafin nan ina mai farin cikin shaida muku cewa dan majalisa mai wakiltar yankin Bali daga Sol, Hamman Juldi Garba Chedi, wanda aka zarga da belin mutanen da ake tuhuma da suka hada da madugun yan bangar Shaibu Garba daga hannun yan sanda a Abuja, ya kira filin ciki da gaskiya domin bayar da nasa bahasin. Kafin mu kai ga mai girma dan majalisar, ga ƙarshen tattaunawar Abdulrazak Namdas.
Ko police da aka bashi dama ma yayi bincike in ya kama yana da dama ya prosecution a turanci ake cewa, ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba, ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu balle ma kai kana dan bangan da ba, har yanzu dokan ka ma ba sa hannu ba balle ka ce zaka hukunta wani, wannan ba wanda ya baka wannan hurumi kuma mu amince a sanin cewa mu mun ji wayannan korofin ne, muka kokari mu yi doka akan maganan yan banga don su ma dai a biya su a zama zai rage ayyuka kamar an ba mutane aiki kuma za a yi abin a cikin tsari, amma in mutum tun ba kai ba ka fara zama kai ne police kai ne alkali kai ne waye, to wannan gaskiya ba daidai take ba, mu kam ba mu daidai da wannan ba, shi yasa ai muka yi kokari a yi kuduri akan wannan yan banga.
Yau Abdulrazak Namdas, cikin tunda ka saurari shirin ma za ka ji har inda shi da tijon nan bafulatani da aka je aka kai iyalinsu aka jefar wani yanki a jihar Neja dajin da ba kowa, ya yi zargin har shi wannan mutumin mai suna na gandudin shi wanda ya hada kai da 'yan banga yankin Bali ya yi fyaɗe ga 'yarsa, bayan haka kuma aka kama su, amma duk da haka aka nemi belin irin waɗannan mutane da ake zargi ba a bar 'yan sanda sun gurfanar da su gaban kotu ba kenan.
To ai kasan wata rana in mutane suna so a zo a musu beli, za a zo a baka labari ka ga dan majalisar mu mun shiga su makila a baka labari da kila ba gaskiya ba ce, amma kuma ba wanda ya zo ya karanta labarin. To amma inda an zo an yi in magana ma ko su wayannan su yi laifi a yadda shi ya faɗa mai zargin ba daidai ba ne kam, amma tun da ka gan ba wai kotu ne ta yi convictin mutum din ba ta ce ga kayi laifi da sauransu ba, to ai duk lokacin da ake son wannan kotu take son ganin mutanen nan ko hukuma tana son ganin mutanen nan, kai mai beli kai kan zaka dawo da mutane shi ne gaskiya, sai ko kotu ta zo ta yi bincike ta yanka ta ce to wane ya yi laifi, to ka ga ya zama wani magana ta ba.
Yau Abdulrazak Namdas, mutanen nan waɗanda lamarin nan ya shafa waɗanda suke zargin an musu zalunci in suna sauraron wannan shirin me za ka ce musu ne?
To ni in suna da koke-koke suna ga kaman ba musu adalci ba, ko mu ɗaya mu ɗan majalisar mu ga abin da zai yi, suna da hurumi, suna da hujja, su rubuto su yi kaman ita petition a rubuto an yi complaint cewa gashi ga abin da ya faru a kawo mana majalisa. Majalisar kuma za a ba ma wannan kwamiti da na ga maka idama kwamiti ne na bincike inda akwai korofi da sauransu, annan sai su faɗa gaskiya abin da ya faru, to za a zo a yi bincike
a ƙarshe. Abdulrazak Namdas, ba mu labarin mana menene dama asali ita majalisar wakilai take so ta yi da 'yan banga da har ta yi musu wannan kudirin doka da hakan zai ba su dama a tsarin mulkin Najeriya su ma su zama wasu jami'ai da za na mutunta su?
Abin da muka fahimta shine ni dinan daga arewa maso gabas na fito, ni mutumin Adamawa mutumin Gaji, mun san cewa muna da matsalan tsaro, kuma gaskiya a kasar nan yan bangan ma sun yi taimako, ko wani so tare nan za ka ga sojojin nan suna amfani da yan bangan aje a yi taimako a yi fada a kawo mutane da suke matsa mana a kasa, haka kuma ka ga akwai mutane da ke su JTF su ma sun yi nasu gudumawa. So da muka ga wannan muka ce to tun da har ma police ko sojoji wata rana suna kiran yan banga a je yaki tare a je waye tare a shiga daji tare a yi wasu abubuwa, to mu ma mu yi wani dan doka mana wanda mutanen nan a zaman to su ma tsarin su doka ne ta kawo su ga hurumin su ga aikin su ga yadda za dauke su aiki ga kudaden da za biyan su ga ayyukan su in mun yi abun da tsari zaka tarce wato ba zaman to suna da office suna da kaza duk lokacin da wani problem ya tashi ana so a nemi yan banga fadiya mai gida daya zaka kira kana son guda nawa kamar idan za shiga zabe za ce gwamnati za ta ce to mun dauki police 30,000 mun kai wannan wajen to in kuma kuna so yan banga number kaza akwai ba za ta yana ana buga waya ba wani tsari da sauransu za iya nemo su babban su zai iya tara ko nawa ake so a je a taya su ayyukan nan to mun san cewa gaskiya yan bangan ba dukan su ne ba su abubuwan da ba su da kyau ba suna da kwazo amma ka san duk inda kake baka rasa wani da zai maka ko bara gurbi yake cewa wai wani abin da ba daidai ba don haka za ta siyasa muka ce bari mu yi doka akan wannan kuma mun yi namu amma mun aika a fannin zattaswa sauransu in sun sa hannu to zai zama doka amma ba da zama in ba sa hannu ba to ka gan ya riga wuce ke
wato duran nan in ki kula ma ko da yan sanda ma waɗanda suke kan dokar kullun sai kaga kamar tun wancan ma babban su feto Ibrahim Idris da shi wannan Muhammad Adamu da aka nada kwanakin nan na musu magana kan haƙƙin ƴan adam kamar su ma wasu daga cikin su haka kawai za su dau bindiga to harbi mutum kwanaki ma nan Abuja in ba ka manta ba akwai wani jami'i na tsaron fararen hula civil defense da aka bada labarin yan sandan sun masa dukan siyasa da ya rasa ransa aka Lagos labarin Kolade Johnson din nan da wani dan sanda ya bindige shi duk daga abubuwa da dama waɗannan yan bankin kusan su ba su ma wato in ma suna da wata kwarewa ta gargajiya ce kawai tunanin su sun game laifi ko da wanda ya saci buredi ne zai ci watakila su fara kashe shi tukuna kafin su tuna cewa ba mamaki akwai tsanantan rayuwa ne jawo haka kuma ya dace a kai shi a duba matsalar.
To gaskiya haka da yake faruwa wayansu yan bangan har ga Allah ba su yin abun akan tsari especially ma in sun je suna wasu ƙauyuka sai su zama to kuma su ne ma komai to anan kan gaskiya ba daidai ba kuma ko ai ta police yadda ka fada ba daidai bane ka samu kai police da ya kamata ka kare rayukan mutane da arziki da sauransu sai ka zo kuma ce wani akan dan karamin matsala ka dauki bindiga ka karbi wani mun ga wannan mun ga su an yi kan su kotu akwai wanda ba na dan shi shugaban kasa ma dauki ya sa an dauki mataki akwai daya wani yaro yana kallon film ne ko ball haka aka harbe shi ma rai ya
Kolade Johnson a Lagos
to kaga wannan duka ba daidai yake ba amma ni abin da nake fada dan dama da maganan police din ma amma kaga in ba an yi doka akan yan banga ba su ba su fahimci aiki ba don wani su ba wai karatu ma suka yi ba wani kila ya taba wani ko zai ce maka ya taba so da ya bari tsohon so ko wani kawai dai shi dai kawai a gari ana neman yan banga ga wani mai karfi kato sai ta shiga da shi banga to haka kawai shi yana ga karfin sa zai kwace shi da sauransu ya shiga kawai in an ce ga barawa nan sai su kama su sa mishi taya a kona shi to kaga wannan yana da kyau a yi dokoki wanda komai da za su yi a zama a cikin tsari suna da uniform nasu suna da dokokin su suna da shugabannin su suna da tsari wanda za a musu course da su a yi musu training kaga wannan shi yasa duk yana cikin kudirin da muka yi don in ba an yi abu a cikin tsarin sauransu ba zaka samu akwai wannan matsala to ganin yadda yanayin da muka fanci kanmu dole ne mu yi kokari a yi zanna tare a ga yadda za a yi taimako a yi wayannan dokokin
yawa to nan da shi kenan waɗannan mutane idan suka za su kawo wannan korafi su taho majalisa kai tsaye kenan su zo su yi magana kuma sannan za a yi tunanin za ku yi zama da shi wannan dan uwan naku ku tambaye shi abubuwan da suka faru kenan don sanin matakin da ya dace a dauka kenan na gaba
dama abun ya zo majalisa ana kai shi gaban ita committee da akwai wanda yake kamar chairman na wannan committee zai duba korafin da aka kawo ba wai shi kadai za a kawo ba za a kawo wayan su don sai an tabbatar an ji karofin ga wayan nan zargin da aka kawo gaskiya ne to su ma in an kawo ba shi kadai wannan dan wannan mu kawai za a tambaye shi ba don ba shi ya aikata ba shi kadai ba akwai mutane in har abun ya zo gaban police ma za a nemi police din in akwai yan banga ma za a nemi su don a zanna a tabbatar da wayan nan laifi muka dan sai a zo a doka kai kuma me yasa kai aikata haka to in an samu wayan nan bayanai to zai taimaki wannan committee ta dauki mataya
idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji bahasin dan majalisa Hamman Jildi Garba Cheri wanda aka ambata a wannan shiri da karbar belin mutanen da ake tuhuma daga hannun yan sanda. Yanzu amadadin Nasra da Mel Hikaya, Mr. Fil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaishe ka. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun kasar Kamaru.
Zamu fara sharhin jaridun namu ne yau da jaridar San Reto, anda babban labarin ta yake mana nuni da cewar Mr. Biya yana nazarin tuntube waɗansu manyan daraktoci na kafannukan gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Media, anda ita kuma ta roto mana cewar mayakan ƴan awaren ƙasar Kamaru sun yi garkuwa da madugun ƴan adawan ƙasar ni John Burundi na tsawon sa'o'i biyar tukuna suka sako shi. Sai kuma jaridan April Performance, anda ta labarta mana cewar ministan yaɗa labarai na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Rene Sadi Emmanuel ya shaidawa ƙasashen ƙetare cewar su daina sanya baki a cikin harkokin gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Peace Actual, anda ita ma ta ce ministan kiwon lafiya na ƙasar Kamaru Manuda Melashi ya lashe takobin cewar zai gyara duk manyan asibitocin gwamnatin ƙasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar Room Labor, anda ita ma ta ce manyan dattaban arewacin ƙasar Kamaru sun buƙaci cewar gwamnatin ƙasar da ta yi ƙoƙari ta tumɓuke Director General ɗin kamfanin Auduga wanda ke da zama a arewacin ƙasar domin yana hana ruwa gudu. Sai kuma jaridar Business, anda ita ma ta gulmata mana cewar sabon tashin jirgin ruwa na ƙasar Kamaru wanda yanzu haka yake kafa a Birnin Kirbi yana bawa gwamnatin ƙasar zunzurutun kuɗi har miliyar 15 na sefan ɗin Kamaru a cikin shekara guda. Jaridar Esenge kuma ta nuna mana cewar wani faɗan ƙabilanci ya ɓarke a garin Bala da ke da tazarar kilomita 35 daga birnin Yaounde, anda aka halaka matashi guda amma jami'an tsaro haɗe da dattawan ƙauyukan sun yi ƙoƙari na kwantar da tarzoma. Jaridar Cameroon Tribune kuma cewa ta yi jakadan ƙasar Burtaniya mazauni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya ziyarci shugaba Biya a ofishin da ke birnin Yaounde, anda ya jaddada masa cewar gwamnatin Burtaniya tana goya masa baya wajen faɗan da yake yi da ɗan awaren ƙasar ta Kamaru. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, anda ita kuma ta yaba wa matasan ƙasar na Kamaru ƴan ƙasar da shekaru 17 waɗanda suka ɗauko kofin nahiyar Afirka daga ƙasar Tanzania domin irin taka rawar ganin da suka yi a yayin da suke buga ƙwallon ƙafa. Za mu kammala shirin jaridun namu ne na wannan ranar da jaridar Message, anda ita ma tace har yanzu dai da sauran rina aka ba musamman ma a jar arewa mai nisa kasancewar maharan Boko Haram suna ci gaba da halaka al'umma da kuma kona musu matsugunan su a can jar arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Inda aiki kamata a yi a yi shi, inda ya kamata a taimaka mu Allah ya kamata a taimaka mu ba ba ku sai da tsaya ta hudu ku dawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana ya Haya Danno Azare daga nan jihar Bauchi. Allah ya sa wannan ziyara da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta yi a kasashen Afirka ta zama silar kawo ƙarshen matsalolin da kasashen ke fama da su. Nagode muryar Amurka. Sunana ya Haya Danno Azare daga nan jihar Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausar mai Amurka mai magana a hankali musa Amurka suya gaban Najeriya. Ina son in aikata suna ga al'umman Najeriya. Don Allah, ina son ku sani aikin shugaban ƙasa na shugaban ƙasa ne, aikin gwamna na gwamna ne. aikin chairman ne samu aikin councilor na councilor ne ba duk a tattara kaya a tura ma shugaban kasa ba a tura ma abinda ba na shugaban kasa duk a tura mishi haba gaskiya Najeriya akwai matsala ne matsala talakawan Najeriya mafi yawa ba su san meye shugaban shiga ba san meye wani komi share share da kara da kiyashi a tura da shugaban kasa mi uwanin dan majalisa mi uwanin kunata mi uwanin gwamna mi uwanin siya mu dukkan su da kudi don haka ina kira da talakawa don Allah mu danga da yanta shugabanci mu danga da yanta abinda a shugabanci mu danga tsara gaskiya mu bar tsoko kariya mu hada da gani
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Usman Dubu rafin da gwamnatin Kajara ta halin gaskiya ga barayi sun zo madaka karshe biyar na yamma sun shi jimtaka kuma sun yi ɓanna kuma sun yi da wasu mutane a halin gaskiya muna kira gwamnatin jihar Lagos su taimaka a tuno mamu ganin tsaro a yankin kashin madaka a halin gaskiya in ba yi haka ba da gaskiya talakawa na suna cikin wani hali ne ne su ban dogon madaka rafin da ka gani kagara
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Dallami Joja Kagara jihar Neja Nigeria ina kira da shugaban kasa manjan jinar Muhammadu Buhari a halin gaskiya matakan da ya doka ya ba kwamishinan ministan shari'a umarni ya doki matakai akan wannan yariyan nan da aka rike a Saudi a halin gaskiya an samu a yayin nan tumako an taimaka Allah ya sa mutanen Saudi sun sake wannan yarinya kaga haka ake bukata duk abin da ya faru shugaban kasa ya yi sauri ya bada gudunmawansa in za a samu sauki Allah ya taya shi riko Allah ya sa ya ci gaba yin haka ni ne Dallami Joja Kagara jihar Neja Nigeria
to madalla da haka ne kuma muka kai ga labarai a takaice
to a takaice gwamnatin yan gurguzu ta Venezuela ta ce ana yunkurin juya mulki a Caracas yayin da shugaban yan adawa da Amurka ke dauka a matsayin shugaban wucin gadi Juan Guaido ke cewa babu ja da baya a yunkurin sa na kawar da shugaban kasa Nicolas Maduro dubban masu zanga zanga ne suka fita kan titina a babban birnin kasar sai dai sojoji masu goyen bayan Maduro sun tarwatsa su da harbin bindiga da kuma watsa musu ruwan zafi wani hoton bidiyo da aka nuna ta gidan talabijin ya nuna yadda wata babban motar sojoji ke bi ta kan masu zanga zangar waɗanda ke jifan su da duwatsu gwamnati ta ce harbin bindiga ya samu ɗaya daga cikin sojojinta Shugaban Amurka Donald Trump na neman canza tsarin yadda ake baiwa mutane mafaka a Amurka ciki har da shirin saka kuɗi ga duk waɗanda ke cike takardun neman mafaka yayin da gwamnatin take kokarin dakatar da cigabar kurarar bakin haurin da ke yi ta kan wato da ke kurara ta kan iyakar Amurka da Mexico a wata takarda da aka fitar ta ranar Litinin Trump ya neman babban attorney general da shugaban ma'aikatar harkokin wajen Amurka samar da sabbin dokoki cikin kwanaki 90 Kananan yara a kasar Ghana sun fara karbar wata allurar rigakafin da aka yi domin kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro da ake kira malaria. Ghana ita ce kasa ta biyu a nahiyar Afirka ta samu wannan rigakafin wanda ake sa ran za ta rage yawan cututtukan da sauro ke yadawa, amma kuma masana na cewa sauran matakan da ake dauka na kare kai daga cutar malaria su ma sun zama dole. Ya dauki sama da shekaru 30 da kuma kuɗi kusan dala Amurka biliyan 1 kafin a samar da allurar rigakafin malaria wanda aka kaddamar da ita a kasar Ghana.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman Safiul Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umurni wato Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsi Zainab Abdulrahman. Baba ya koma kirini daga nan Washington nake sallama da ku. Assalamu alaikum.